الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وارتفع أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء أولنا مجلسي نقوم شابقي في مجال من تفسير القرآن دميكي أولنا مثلاتينا الفرقان أولنا القرينا منتنو ألا قرم أولنا القرين سألي دكاري هذا البركة بصورا ضرورة مسلمي يو شابقي قوات رمضان هجرة دبودة قريبة 40 دهدو wanda sai daidai da 8 ga watan 4 shekara ta 2023 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 10 a cikin suratul sajda a kafin nan za mu amsa tambayoyi a kamar yanda muke muke amsawa kafin a fara tafsiri tambaya ta farko akwai wata tambaya da ake na akan akwai ma'ana menene hukuncin musulmi ya biya kuɗi a kai shi duniyar wata domin ya yi izina da ayoyi ya biya kuɗi a kai shi duniyar wata domin ya yi izina da ayoyi to idan mutum ya yi la'akari da abubuwan ayoyin da suka zo na alƙur'ani da suke kira kan aikatiya duk ana tsayyade su ne da bayan ƙasa qul siru fil ard فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيد أنا أي ديوة في أحبايا كسا فهو حتى أن يبقى كم سنة في ذي تفوتا دنيا دا آية دي آية دا كسر الله بن تأبايا كسا كما أنهر شيبة تنشع من زوا وتا abu ne wanda yake a cikin ɗaiɗaiku ma sai ɗaiɗaiku a cikin ɗaiɗaiku ma sai ɗaiɗaiku to ita kuma shari'ar musulunci a addinin Allah bai zo da wani abu da aka keɓance shi da keɓantattun mutane ba duk abin da za a ga an kawo a cikin shari'ar musulunci za ka ga abu ne wanda yake kowa zai iya yi gaba garin mutane za su yau da Allah ya ce a je wata domin a ga ayoyi ya za a yi da wannan umar wato duk abin da za mu gani a cikin wannan addini Allah yana rataya shi da abin da kowa gama garin mutane za su iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu al'umma ce wanda ba ma rubutu ba ma karatu ba ma lissafi wajen ganin ya ce ash-shahru hakaza wa hakaza yau da an mayar da tabbatar da tsayuwar wata da lissafin tabiyar taurari yawan mutane ba za su iya ba sai ka ɗan wanda su san ilimin taurari su ne za su sani kaga sauran mutane an ba su daidai su yi ta ɗalibi kenan ko kuma in sun shiga cikin hali wanda yake ba wanda su a in sun shiga cikin hali da ba za su samu wanda ya san ilimin ba sai dai su wani abu za su yi ibada ba kenan to shi yasa a cikin shari'a ake rataya abubuwa da abin da kowa zai iya yi sai aka sa ganin wata da abin da kowa zai iya gani da idonsa haka zalika wajen korewar ɗa ko korewar ciki ba a rataye wannan abin da a je a yi wata da a je a yi wani test ko wani ilimi na musamman wanda alƙaƙa su ne suke da shi ba sai aka rataya shi da li'ani kyau ɗa cikin shari'a in shari'a ta yi hukunci da cewa ta ne shi kenan ɗa ne ba za ka iya kore shi ba sai ta li'ani ko da kuwa fi nafsul waqt a haƙiƙatan in da za a bi biology ba ɗan ba ne amma in shari'a ta tabbatar da shi dole ta tabbata saboda abinda ake dubawa abinda yake zahiri ga wato gama garin mutane saboda haka wannan yake nuna wannan ba abu ne wanda aka kallafa mana ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya ce wa ma ana minal mutakallifi ni ba na cikin wanda ke kallafa ma kansu su yi wani abu wanda yake wato wajen ikonsa ba shi da takallufi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce sai ya je wata dan ya ga aya wani yana da cikin takallufi tare da cewa Allah ya hore wa mutum ya je din zai ga ayar mu ma kuma sai ya dan turo mana hotuna sai mu gani wanda yake wannan za ta kare mu wajen sanin wannan amma wannan ba sharadi bane na wato baya da cikin abin da aka nema bayi su yi domin wato samun izina da da lura da ayoyin Allah. Sannan tambaya ta biyu wanda muka ban amsa ta ba na hadisin idza ra'aytumul hariqa fakabbiru fa innal takbira yudfi'uhu, idan kun ga gobara to ku yi kabbara domin kabbara tana kashe gobarar. Wannan hadisin yanzu nake dubawa na ga abinda as-sahawi ya faɗa a cikin littafinsa na mashtahara a cikin littafinsa mashtahara alal alkina, hadisai da suka shahara a hamsunan mutane, ita hadisi ne wanda yake mai rauni. Haka nan ma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ba a fashi, hadisi ne mai rauni. Sai dai Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya yana ganin ingancin aiki da hadisin. In aka ce hadisi da'if ne, abinda yake nufi ya rinjaya cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba, amma ba wai lalle yana nuna kan cewar hadisin ƙarya bane. Don haka wannan baya kore a iya aiki da shi. To kuma Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alaihi ya yi ishara ga yin aiki da hadisin, kuma har ya fitar da abinda zai ta zamanto kamar nukta, saboda ya ce ita gobara wato tana daga cikin shaidan, saboda ita wuta abinda aka halicci shaidan ne daga gare ta. An halicci shaidan halastani min nari, kamar yadda ya ce an halicci shaidan daga wuta. Saboda haka abinda yake kuma yake zakusar da tasirin shaidan ambaton Allah. Saboda haka kabbara tana da tasiri wajen daƙile abinda yake asalinsa asalin shaidan ne. Saboda haka yana ganin wato halaccin aiki da hadisin domin samun wato abinda zai taimaka wajen kashe gobara. To wannan ba yana nufin in an yi gobara ku ta kabbara ka aje a ɗebo ruwa da za a kashe gobara ba, ko ka a kira ɗan kwana-kwana, ba abinda ake nufi ba kenan. A ɗauki matakai wanda yake na kashe gobara, kira ɗan kwana-kwana da ƙoƙarin kashe gobara da ruwa da ƙasa, sannan kuma ana yi ana kabbar sai ya zama to ta babu al-isti'ana ne, babu laifi a aiki da hadisin, wallahu ta'ala a'lam. To sai wannan ya ce don Allah ta yaya za a kyautata bashin noma a kudin ruwa bai shiga ba? Wato bayan an siya wa mutum kayan aiki, to akwai kudin running, irin kudin ma'aikata da sauransu, ana bayarwa mutum a hannu sai ya hada ya biya gaba daya. Shin kudin ruwa ya shiga tunda dai a bashi a tsuran kudi, tunda dai an bashi tsuran kudi kuma zai hada ya biya gaba daya? Wannan mutane da dama in suka yi wannan tambayar, abinda na kan gaya muku shine kan taka da su karbi wannan running capital din. Don in dai aka baka kudi aka nemi ka biya ƙari a kai, wannan ƙarin da aka ce ka biya mu'amala ce ta riba. To kuma riba ga abin da ya zo a kanta na wato a narko mai tsanani, da cewar wato tana daga cikin asaba al-muhlikat, zunubai guda bakwai masu halakarwa. Don haka shi wannan abinda bashin da aka bayar na kayan noma da na su iri da su taki, duk abinda za a baka a ce ka biya da ƙari a kai, wannan ciniki ne. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, Allah ya halatta ciniki ya haramta riba. Amma aka baka kuɗi aka ce wannan shine kuɗin da za ka biya ma'aikata, running capital, to wannan wannan zai zamanto riba ne, bashi ne aka baka wanda za ka biya, wanda ƙarin da aka sanya a kai ya zamanto riba wadda Allah maɗaukakin sarki ya haramta. Akwai hanya wanda yake kowace muna ta gaya ma su waɗannan bankuna su zo su ɗauki wannan tsari na tsarin bankin musulunci. Akwai hanya wanda yake ita kanta wato working capital ɗin za a iya sanya, za a iya tsara shi ya zamanto kan cewar ba ta hanyar riba ɗin ba, kamar yadda bankunan musulunci suke. Bankunan musulunci suna irin wannan working capital financing suna yi. Makarantu waɗanda makaranta sun suna neman abinda zai sa su rinka biyan ma'aikata, ba su da kuɗin da za su rinka biyan ma'aikata, akwai tsari da za su yi da bankin musulunci, sai shi bankin ya zamanto ya yi contract da ma'aikatan akan cewa na sani, sannan kuma ya yi contract ya yi akadi tare da makarantar cewa ya ba su hayar waɗannan ma'aikatan, su kuma za su rinka biyan sa a hankali. Kaga ba a ba ma makaranta kuɗi ba, sai dai shi banki ya rinka biyan ma'aikata directly daga wajensa kan cewa kamar a matsayin ma'aikatansu ne, kuma har contract za a yi da su a kan cewa su ma'aikatan banki ne, tare da cewar suna da contract tare da makarantar, amma wannan contract da suke da makarantar za a jingine ta sai ya zama tsakaninsu da banki ne, su kuma banki sai su contract tare da makarantar, a makarantar za ta rinka biyan su a hankali, kaga an samu working capital kenan ba tare da an yi riba ba. Saboda haka duk irin waɗannan tsare-tsare suna nan idan dai har so ake a kyautata ma musulmi a fita daga tsarin riba. A zamanin nan akwai tsare-tsaren yadda za a yi su wanda duk zai maganta waɗannan abubuwa insha Allah. Su bankunan musuluncin ba? Eh, ƙwarai da gaske, wannan ya daga cikin illarsu, ba sa wayar da kan mutane, ba sa faɗakarwa suke ga abin da suke yi. Ƙwarai da gaske, shi ya sa mutane da yawa sai kasa fahimtar abin yadda yake. To sai wannan yana da tambayoyi dangane da zakka, ya ce yana da gidaje waɗanda ya gina su domin ya sayar da su, in ya sayar da su sai ya sake gina waɗansu gidajen. To yanzu idan ya tashi zai biya zakka, zai ɗauki ƙimar waɗannan gidaje ne domin ya yi lissafin zakka. Eh, wannan gidaje a wajensa sun zamanto haja ta kasuwanci. Sun zama to haja ta kasuwanci, kuma kasuwanci ne wanda yake juyawa, ba kasuwanci bane wanda yake yi ya jira har sai tukuna kuɗi sun tashi sannan ya sayar da abun, kamar yadda mutane da suke sayan wake suke ajiyewa sai lokacin ya ja su fito da shi, wato wanda ake ce ma al-ihtikaf. Shi wannan al-mudir ne wanda yake juyawa, daga ya sayar da gida sai je ya sake gina wani, daga ya sayar da gida sai je ya sake gina wani. To wannan zai ɗauki hukuncin wanda yake juya hajjis kasuwanci ne, zai sa rana a cikin shekara. Idan wannan rana ta zo zai imanta gidajen a kudin da zai sayar da su, ba a kudin da ya gina su ba, a kudin da zai sayar da su, ya hada tare da kudaden da suke hannunsa, sai fitar musu da zakka ga baki daya. Zai imanta gidajen tunda dai ya gina gidajen da niyyar kasuwanci ne, da niyyar kasuwanci. In ko bai gina su da niyyar kasuwanci ba, to daga ran da ya mayar da su da niyyar kasuwanci, daga lokacin zai soma lissafin haulinsu, zai soma lissafin a miƙidarin shekararsu. Sannan ya ce ya kai waɗansu kantina daga gwamnati, su kuma kantinan yana nufin ya bayar da su haya. Har yanzu kantinan ba a ba su ba, ba a ba shi su ba. To yanzu zakka tana kai, kuma zai yi amfani da ƙimarsu ne wajen biyan zakka. Idan kana da kanti da kake bayarwa haya ko gida da kake bayarwa haya, babu zakka a kan shi kantin, a kan kudin kantin, zakka a kan kudin hayar da aka biya ka ne. Saboda haka tunda ba a riga bai ma karɓi gidajen ba, ba zai fitar ma da kantinan, bai ma karɓi kantinan ba, ko da ya karɓi kantinan ba zai fitar da zakka a kan ƙimar kantinan ba, zai fitar da zakka a kan kudin hayar da ake biyan sa ne. Kuma kudin da ya riga ya bama gwamnati, duk da ba a bashi wannan kantinan ba, ba su zamanto kudinsa da zai fitar musu da zakka ba. Ya bayar da kudin sun fita daga mallakarsa, saboda haka ba zai fitar musu da zakka ba, duk da ba a bashi kantinan ba. Saboda haka kada a ɗauka cewa kamar ya gudu daga zakka ne, sai dai idan tsari ne ya bi hanya ce ta yi wanda yake zai gudu daga zakka. Kun san mutane suna da wayo wanda za su iya yi, duk da yake yawanci ba a cika ma Allah wannan wayan ba, an fi ma gwamnati, suna da accountant, suna da hanyoyi da za su saka sai ka biya gwamnati haraji, dabaru iri-iri. To wannan dabarun ba a kawo su babu zakka, don ba za ka in kai ma Allah wannan babu alkhairi a cikin dukiyar taka. Akwai gidaje wanda iyalina sun saya, wanda har yanzu gina su ake yi, suna so su bayar da su haya in an gama. To shi ma zakka ta hau kansu, kuma za a yi amfani da ƙimar gidan ne wajen lissafin zakka, kamar yadda muka ambata gidan da za ta bayar haya babu zakka a kansa. Saboda haka babu zakka a kan wannan. Iyalina sun mallaki kantina, wanda kantinan tuna an riga ana bayar da su haya. Hayar ana raba ta a kan wato 'yan uwana, yana nufin su gidansu kenan. Wato kuɗin hayar idan aka kawo sai a raba ma kowa rabansa irin yadda yake wajen raban gado. To yanzu a zakkar za a bayar ne daga abinda kowa ya karɓa ko kuwa yaya za a yi? Wato ita dukiya kuɗi ba a daukan hukuncin hadaka ta zakka, ba a daukan hukuncin hadaka ta zakka a cikin kudi, a cikin dabbobi ne ake daukan hadaka. Amma a kudi, alal misali, idan a ce sun su biyar ne, kudin da aka bayar na haya sai ya zama to miliyan 2,500, kaga miliyan 2,500 shine misali yanzu, kaga ya ce misali, amma su biyar ne suka mallaka. In za a dubi kudin a jumlace ya kai misali, ba za a ce za su sai sun biya zakka ba, in ya so sai kowa ya raba tsakaninsu, kowa ya dauki abinda yake shine reso din sa ya bayar, kamar yanda ake yi a wajen dabbobi. Idan kuku biyu kuna da awaki guda 40 sun kai misali, to za a fitar da akuya daya, sannan akuya daya din nan kuku biyu sai ku raba kimarta, cewa shine rabon kowa a cikin zakka. A wajen zakkar dabbobi hadaka tana amfani, dan anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yujma baina mustarikin wala yustarik baina mujtami'in firaran min az-zakka, ba a haduwa tsakanin waɗanda suke arabu arabe ko arabu a cikin waɗanda suke a haɗe don gudun zakka. Wannan ya yabanta ne, mutane da dama suna wannan kuskure. Saboda haka wannan tambayar da yi, idan aka biya kuɗin haya, in aka biya jimillar kudin haya sai a raba ma kowa, wanda duk nasibinsa ya kai zakka zai fitar da shi. Idan nasibinsa bai kai zakka ba, amma in ya hada da sauran kudin da suke wajensa zai kai nisabi sai fitar da zakka. Idan nasibinsa bai kai zakka ba, ya hada da sauran kudadensa da suke wajensa, duk da ya hada bai kai ya fitar da zakka ba, ba zai fitar da zakka ba. An fahimta? An fahimta ko? Aba ba ka fahimta? Amma da Allah. Arama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qalu aidha dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
نعم. Allah jalla wa ala yake wa qalu idha dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Kuma mushrikai suka ce a idha dhalalna fil ard, yanzu idan muka zagwanye a cikin kasa muka bace a cikin kasa, a inna la fi khalqin jadid, mu za mu zamanto a cikin halitta sabuwa. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun, Allah yake bari wannan maganar da kike yi ba wato nisanta ba rashin ganin, ba rashin ganin hujjar da kuma tabbacin tashi wato ikon Allah akan sake halitta bane. A'a, su dai masu makafurta ne da haduwa da Ubangijinsu. Wannan Allah madaukakin sarki ya ambaci halin mushrikai da suke yi na nisanta wato tashi bayan mutuwa ta hanyar kamanta halin da suke ciki da abin da suke gani wato zai gagara Allah, saboda suna ganin abu ne wanda yake manisanci, kamar yadda Allah ya yi hikayar mutanen annabi Hud suna cewa haihata haihata lima tu'adun, mani sanci ne da wannan abin da ake alƙawarta mu, wato ta yaya za a suna cewa yaya bayan balalna, wato mun ɓace, ma'ana mun zagwanye, mun zamanto ƙasa, mun ɓace a cikin ƙasa, kuma yanzu a ce mu za mu zamanto halitta sabuwa. Sun manta cewa da daga zero suke, babu su Allah maɗaukakin sarki ya halice su, kamar yanda wato wani daga cikin manyan mushrikan Makka ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo maka da kashi riddigagge, ya ce yanzu bayan mun zama to kashi haka, kana cewa Allah zai tayar da mu? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim, ya buga mana misali, ya manta da halittarsa, ya ce waye zai rayar da wato ƙasusuwa bayan sun zama tsoron diddigaggu? To Allah ya maka jawabi a can a cikin surar Yasin, kul yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra, wanda ya halicci wannan kashin a marar farko shi ne zai sake dawo da ita. Kamar yadda muka karanta ne a cikin surar Ar-Rum, kan cewa wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi, shi ne yake faruwar tsarar halitta sannan ya dawo da ita, kuma dawowar ma shi ne mafi sauki a gare shi, duk da yake duk ɗaya ne a wajen Allah. Amma mu a namu takdirin ai dawo da abu bayan da akwai shi ya fi sauki bisa a ƙirƙiro shi bayan da babu shi. To shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya yi izradi, ya ce bari wannan istib'adi nisanta cewar yiwuwar a dawo da su bayan sun zamanto sun zagwanye a cikin ƙasa, sun zamanto ɓatattu, babu su, babu wani alamar su, a dawo da su cikin sabuwar halitta ba abu ne da suke ganin cewar mustahili ba ne, babu dalili da suke da shi a kan cewa wannan ba zai yiwu ba, bal su dai makafurta ne da haɗuwa da Ubangiji, wato sun ƙaryata haɗuwa da Ubangiji, domin in an mutu sai an mutu ne za a haɗu da Allah, to sun riga sun ƙaryata cewa ba za su haɗu da Allah ba, don haka inda sun yadda za su haɗu da Allah to dole za su tana, saboda suna son, ba sa son su tana don haɗuwa da Allah, shi yasa suke ganin tashi bayan mutuwa ko dawo da halitta bayan zagwanyewarsa abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba, bal babu abinda zai nuna mustahili, ba abinda zai nuna istihalata, domin dalilin faruwar halitta shine dalili akan dawo da halitta bayan mutuwar. Idan hankali ya tabbatar da wannan, to hankali ba zai taɓa kore cewa za a dawo da halitta bayan wato mutuwar su ba, hankali ba zai taɓa kore wannan ba, saboda misali da dama da suka zo na rayar da ƙasa bayan mutuwarta, da fitar da tsirrai bayan da babu su, misali dai a cikin halitta, ballantana ma shi hukuncin hankali, wannan dukkan wani abu wanda yake abinda hankali yake cewa ba zai yiwu ba, abubuwa ne waɗanda suke masu sauki, amma irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda hankali zai ce zai iya yiwuwa. Hukuncin hankali uku ne, abinda yake wajibi, kamar ka ce a dukkan abinda ka ga akwai shi, dukkan wato ba dukkan, kamar ka ce idan ka tara ɗaya da ɗaya biyu ne, wannan wajibi ne, ba zai taɓa zamantowa ba haka ba, kamar yadda kuma zai ce yau ga abu yana nan baya nan, akwai shi kuma babu shi, wannan zai ce ba zai yiwu ba, hankali zai san wannan ba zai yiwu ba. Amma dukkan sauran waɗannan abubuwa a ce yau an halicci abu daga wani abu wanda ba a ganin sa, da hankali ya ce zai iya yiwuwa, abu ne wanda yake ya zo ya gama rayuwarsa, duk abin da yake yi ana rubutawa, ko ba ka ga abin da yake rubutawa nan ba, wani halitta ne wanda yake rubutawa wanda ba a ganin sa, da ka ce wannan zai iya yiwuwa, zai iya yiwuwa, babu abin da zai kore wannan a cikin hankali. In ka ce babu, bisa al'ada ne, al'adar ka ba ka gani ba, amma yanzu ai ka ga in kana tafiya da ƴar smartphone ɗinka a ƙarshen wata, Google zai turo maka da Google Map, duk inda ka je za a gani, ka je masallacin Al-Furqan, ka je a kasuwar Tarauni, in ma ka je wani waje da ba ka so a san ka je, duk za a gani, Google zai nuna maka. To waye ke naɗa? Ka gani hankali a cikin hukuncin hankali wannan abu ne wanda yake yiwuwa, saboda haka cewar bayan mutuwa za a dawo ba abu ne wanda hankali zai kore shi ba. In aka samu hankali zai ce kore abu ne mai yiwuwa. To saboda haka shi yasa sai Allah yayi izrafi yace bal abun ba wai abu ne mara yiwuwa ba, su dai makafurta ne da haɗuwa da Ubangiji. To kaga wannan ya nuna wato ainihin tsagwaron kafirci sun ki Allah, saboda haka sun kafirta da haɗuwa da shi. Mumini ko shi ne yake so ya haɗu da Allah, saboda imaninsa da Allah da kansa da Allah. Duk wanda yake son haɗuwa da Allah, Allah zai so haɗuwa da shi. Wanda kuma baya son haɗuwa da Allah, Allah zai so haɗuwa da shi. Wanda duk ya san Allah kuma yake kwaɗayin haɗuwa da wanda ya san Allah yake imani da shi, yake sansa, to shi ne zai so haɗuwa da Ubangiji. Saboda haka waɗannan makiya Allah ne, tun daga shi nan har sun kafirta da haɗuwa da shi, ba ka ƙaunar haɗuwa da shi. To sannan sai Allah ya ce ul yatawaffakum malakul maut. To nan Allah wa tafi ya ce ne ga ya musu yatawaffakum malakul maut, mala'ikan mutuwa, allazi wukila bikum, wanda aka wakilta shi da ku, yana shi ne yake kashe ku. Thumma ila rabbikum turja'un, sannan ya zuwa ga Ubangijinku za a mayar da ku. To wannan ana gaya mata ne, aka fara wannan fadar wannan da shimfiɗa akan abin da zai tsoratar, shi ne wa'azi da mutuwa. Kowa yana jin tsoron mutuwa, mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta, wato wannan ya nuna kowa mala'ikan mutuwa ya san da shi, an wakilta shi a kanka. Asar sun zo ba su inganta ba, wanda suke nuna wato kai koman mala'ikan mutuwa a gidan kowa. Mala'ikan mutuwa din nan ana ce masa Azra'il, amma babu hadisi da ya nuna sunansa kenan. Mala'ikun da sunayensu suka zo, manyan mala'iku su ne guda ukun nan, Jibril da Mika'il da Israfil. Allahumma rabba Jibril wa rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatirar samawati wal ard, a cikin du'a'ul istisqa na sallar dare ya zo ambatansu. Amma shi kamar yadda wannan ayar ta ambaci sunansa, shi ne malakul maut, sunansa mala'ikan mutuwa. To mala'ikan mutuwa shi ne yake ɗaukar rai, yana da mataimaka. Kun ga a nan Allah ya ce mala'ikan mutuwa shi ne zai kashe, a can kuma a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun, har sai idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku, manzanninmu sai su ɗauki ransa, su ne mala'iku. Mala'iku waɗannan mala'iku wato ambato uku ne wanda suka zo. Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kan cewa shi ne shine yake kisa. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Allah shine yake kashe rayuka lokacin mutuwarsu. Nan kuma yace yatawaffakum malakul maut, mala'ikan mutuwa yake kashe. A can kuma Allah ta'ala yace alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim, alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina, wanda mala'iku suke ɗaukar ransu. Walau tara idil zalimun walau tara idil mujir walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mala'iku suna ɗaukar rayukansu. Saboda haka hakikatan Allah shine mai kashi, mai ɗaukar ran bayi. Mala'ikan mutuwa da umarnin Allah yake, wanda Allah ya yi umarni yace ajalinsa ya zo, to mala'ikan mutuwa shi zai zo ya ɗauki ransa da umarnin Allah. Saboda haka hakikatan Allah ne yake ɗaukar ran, amma yana ɗaukar ran da wasiƙa, wasiƙan mala'ikan mutuwa. Shi kuma mala'ikan mutuwa, yana da mataimaka, su ne waɗannan mala'ikun wanda Allah ya ce rusuluna, manzanninmu, kuma jinsi biyu ne. Akwai mala'ikun da suke ɗaukar ran azzalimai mushrikai, akwai mala'iku da suke ɗaukar ran muttaqina, ba bayin Allah na gargari. Su mala'iku idan kamar yadda ya zo a hadisin Al-Bara ibn Azib, idan ajalin mutum ya zo, mala'iku za su zo. Idan salihi ne, mutumin kirki mumini, mala'iku za su zo masu hasken fuska, masu kyawawan kaya, masu ƙanshi, za su zauna tsakaninsa da shi maddal basar, iyakacin wato iyakacin inda gani yake. To sannan su kusato shi, sai su ɗauki ransa. Idan suka ɗauki ran nasa, sai su danka shi ga mala'ikan mutuwa, shi kuma sai ya ɗauki ransa ya zuwa ga inda Allah ya umarni da shi. Saboda haka mala'ikan mutuwa yana halartar mutuwar kowa, amma yana da mataimaka. Mataimakan nan jinsi-jinsi ne. Su waɗanda suke ɗaukar ransa ne hambayi, su ne suke zuwa da kyakkyawar kama, kuma za su zo da likafani daga aljanna. su kuma waɗanda suke ɗaukar ran azzalumai da kafirai su kuma za su zo masu duhun fuska masu mummunan kama masu wari masu miyagun kaya masu ragari idan suka zo za su ɗauki ran nasa za su jawo ran nasa za su fincike shi kamar yadda ake fincikar wato a ƙaya da aka sa ta a cikin jiki yadda za ta kama kowane tsoka yadda za a fincike ta haka za a finciki ran nasa sannan an finciki ran nasa idan mala'ikan mutuwa ya mala'ika in ya karbe shi sai a sanya shi a cikin likafanin da ta zo da shi daga wutar jahannama to sannan a tafi da shi zuwa ga as-sijin Allah ya kiyaye mu to wannan wa'azi ne na cewa kowa abin da yake jiran sa kenan kana gani babu wanda ya yi rayuwar sa ya gama abin da yake yi bai mutu ba kowa sai ya tantana wannan kowa sai ya arangama da mala'ikan mutuwa to yayin da aka tsoratar da kai da mala'ikan mutuwa yau idan da fa in muna yara an aka ce an yi mutuwa gani muke mala'ikan sai yanzu yana nan yana jira ne a shiga gidan saboda haka gidan da ake mutuwa sai yanzu yara ba sa shiga gidan saboda gani ake yi tana nan mutuwar in mutum ya shiga za ta ɗauke shi to ba a san kuwa shi ko mala'ikan mutuwa ko yaushe yana nan tare da kai yana nan lokacin da ajali ya zo ba za ka gan shi ba amma yana nan to Allah maɗaukakin sarki kun ga ya nuna mana da wannan akan cewar mutuwa tabbas ce to amma ba anan take karewa ba yayin da mala'ikan mutuwa ya ɗauki ranka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace kuma ila rabbikum turja'un sannan ga ubangijinku za a mayar da ku ba ga waninsa ba wato duk wanda ya mutu ba wai ya gama ba kenan shikenan an rufe labari an manta da shi a'a wata sabuwar rayuwa ce zai yi nan ga Allah ubangijin talibai saboda haka waɗanda suke kafurtawa da haɗuwa da ubangiji wato suna cikin haɗari saboda haka a cikin irin wannan yayi da Allah ya yi wa'azi a kan saukar mutuwa to sannan kuma Allah ya biyar da bada labari cewa ga Allah za a koma idan dai kai zuciyarka akwai imani ka tsorata da halin mutuwa saboda mutuwa abu ce wadda take mai ban tsoro wadda take yanke dukkan wani jin daɗi wadda take sanya ka baka san ina za ka tafi ba baka san me zai kasance ba ina za ku da ni kamar yadda aka ce jana'iza an ɗauke ta haka take cewa ina za ku kai ina za ku kai haka nan kake baka san inda za a je da kai ba to Allah ya gaya maka wajen Allah za ka tafi to yayin da Allah ya faɗa sai yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata bayan Allah ya ambata mana wannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kai mu zuwa ga abin da zai faru ranar tashin alkiyama bayan an koma wajen Allah yace walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usuhum da za ka gani yayin da wato masu ma Allah laifi mujrimai wanda suke masa laifin tare tarawa hada wani da shi a cikin bauta nakisu ru'usuhum suna sunkuyar da kawukansu irin halin mai laifi yayin da aka zo gaban wanda ya yi malaifi ya sunkuya kansa yana girgiza kai wato gashi abin da ya yi haka ne suna sunkuyi da kawukansu inda rabbihim nan ga ubangijinsu rabbana absarna wa sami'na ba ma a faɗa abin da suke faɗa ba a ce suna cewa ba saboda wato abin ya fi ƙarfin ma a faɗi a yi hikayar wato a ce suna cewa kawai sai aka yi hikayar abin da suke faɗa cewa a wannan hali suna cewa ya ubangijinmu mun gani mun kuma ji farji'na ka mayar da mu na'amal salihan za mu aikata aikin kyakkyawa inna muqinun mu yanzu masu sakankancewa ne wato wannan shine abin da zai faru da mujrimai yayin da aka tsayar da su gaban Allah za su ce mun gani Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma da za ta gan su wannan lokaci surar alkiyama za a kawo ga sunan an tsayar da su gaban Allah ido ya raina fata sun ga abinda annabi ya faɗa daidai ne abinda annabawan Allah suka zo da shi haka yake suka ce sun ji sun gani tunda sun ga abinda da ba sa gani sun ga mala'iku sun ga wutar jahannama domin tsayuwar da mutum zai yi a gaban Allah zai duba dama da shi babu komai sai ayyukansa zai duba hagu da shi ba komai sai ayyukansa zai duba gaba gare shi sai wutar jahannama ya ga wata hadihi jahannamu allati kuntum tu'adu wannan ce wutar da aka kasance ana alƙawarta muku kamar yadda Allah ya ce walau tara idhu yusifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma da zaka gani yayin da aka tsayar da su a bakin wutar jahannama suna cewa ya kai tamu a mayar da mu a nuraddu a mayar da mu a komar da mu wala nukadiba bi ayati rabbina ba za mu sake karyatawa da ayoyin ubangijin ba wana kuna minal mu'minin mu za mu zama to daga cikin mu'minin Allah ta'ala yace bal badalahum ma kanu yufuna min qabl walaw ruddu la'adu limanhu an abinda aka koye musu a da shine yanzu ya bayyana a gare su abubuwa da dama Allah ya koye mana Allah ya koye mana ruhin Allah ya koye mana aljannu Allah ya koye mana mala'iku Allah ya koye mana abinda ke cikin cikin mahaifiyarsa kana gani yaro yana motsi ba za ka gan shi ba ko scan da zai nuna maka yaro sai dai ka rinka ganin wani wani baki-baki a ce a wannan ita ce zuciya wannan shine kai sai ka koyi ma abinda za ka fassara shi da shi abubuwa da dama Allah ya koye mana to ranar alkiyama duk za su bayyana to shine Allah ya ce mujrimai za su ce Allah mun gani amma muminai kuwa muminai idan suka gani daga sun tashi sun gani sai su ce fa hadha yawmul ba'd wannan ita ce ranar tashin alkiyama dama ita aka kasance a neman alkawari amma kafirai kuwa lokacin ne za su ce sun gani kuma sun ji sai su nemi Allah ya mayar da su to shi kuma Allah madaukakin sarki ya rubuta annahum ilaiha la yurja'un ba za a dawo duniya ba damar kenan ran kenan guda daya idan ka yi shi ka gama ta kare ba rufi ba rufi ba maimaitawa babu sake baka wata dama ita ce kadai wannan rayuwa babu wata dama da za ka sake samu sannan Allah suka ce inna muqinun yanzu mun yi yaqini to wannan yaqinin ba zai yi amfani ba yaqini a nan duniya zai amfane ka yaqini a nan duniya zai amfane ka ka gaskata kai amfani da abinda Allah madaukakin sarki ya baka na basira ka gaskata annabawa in ka gaskata annabawa ka san abinda suka zo da shi ka koya ka sani dan ka sami yaqini a nan duniya ne yaqini zai amfane ka a ranar lahira kowa zai sami yaqini duk randa mutum ya ga mala'iku jarabawa ta riga ta kare yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimin randa duk suka ga mala'iku babu al-bushr a wannan rana ga mujrimai yayin da kana gani kaga idan ya kafe ya ga mala'iku na saukowa tuba ba zai amfani ba imani ba zai amfani ba ta riga ta gani sai dai tafiya sai dai tafiya to mu duk waɗannan abubuwan da za su faru shine Allah madaukakin sarki ya bamu labarin shi filla a harshen annabawansa da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala yace walau shi ina la'atina kullu nafsin hudaha ba a faɗi menene jawabin wannan nema da suka yi daga Allah ba cewa a mayar da su duniya yanzu sun sami yaqini me Allah zai ce musu sai Allah ya fuskanci manzonsa sallallahu alaihi wasallam da muminai da bayanin hikimar halitta Allah yake walau shi kuna la'atina kullu nafsin hudaha da mun so sai mu ba mu kowane rai kowace rai da sai mu ba ta shiriyarta ya zamanto kowane mutum ya zamanto kamar dabba abinda aka sa shi akan shi dai ba shi da ikon canzawa ba shi da ikon musanyawa da ba za a ba shi damar zaki ba da ba za a nuna masa daidai da rashin daidai ba da shiriya da bata da amfani da sharri da alkhairi da amfani da cuta da ba za a nuna masa wannan ba a ba shi dukan zaɓin wanda yake da sai Allah madaukakin sarki ya sanya kowa akan shiriyar sai da ba zai kauce ba da Allah ya so da zai haka to amma sai Allah ya ce walakin haqqal qawlu minni sai dai magana daga gare ni ta riga ta tabbata wannan maganar ita ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wutar jahannama daga aljanu da mutane ga baki ɗayan su wannan akwai nadewa a cikin jawabin wato da Allah ya so da sai ya sanya mutane da sai Allah ya ce da mun so sai mu sanya kowane rai ya zamanto akan shiriyarsa amma Allah ya ce ban so haka ba sai muka so mu jarabawa a ba mu kowa sanin daidai da ba daidai ba kuma a aiko manzanni da za su nuna mata daidai da ba daidai ba domin duk wanda yake da rago ya yi amfani da tunaninsa ya bi manzanni wanda kuma yake ba shi da rago ya bi san ransa ya bi shaidan ya tafi ya zuwa ga makomarsa ita ce wutar jahannama to Allah da yace zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu ai kamar yanda yake kuma zan saka waɗanda suka yi imani a cikin aljanna sai dai sai aka nada wannan dan maqamun ban tsoro ne maqamun narko ne shi yasa aka ambaci jahannama ba ambaci abinda zai faru na aljanna ba a wannan dake wato da Allah ya so da bai da Allah bai jarabawa ba da sai ya zaman tukan cewa wannan duniyar kamar yanda duwatsu suke kamar yanda jakai suke kamar yanda sauran dabbobi suke kamar yanda doki yake da haka Allah zai yi sai dai a hawo ni abinda Allah yake ni abinda Allah ya sanya mu dole mu yi shi babu zancen zabi a gare mu amma Allah yayi nufin wato ya fitar da ayoyi mabayyana a cikin halittar dan adam dan ya nuna irin matsayi da Allah madaukakin sarki ya da irin hikimar da Allah ya sanya a cikin hankali cewa Allah da ya ba mu dan adam hankali ba karamar kyauta yayi masa ba ba karamin matsayi ya ba shi ba da hankalin dan adam ya gano kan cewa kusan shine kadai a cikin iya duniyar da ya sani wanda yake da mutane a ciki yanzu duk binciken da ake da fafutuka shin akwai wata duniyar da take da waɗansu mutanen kamar mu kai kanka kai tunani ka duba ka gani duk irin duniya da ake hangowa da telescope ba a taba ganin wata tauraruwa ko wata duniya da take da sifar duniyar nan ta bani adam ba in ba wannan duniyar ba a cikin miliyoyin duniyoyi miliyoyin halittu wanda ma ya bayyana ga dan adam ba a gani ba to kai ka san akwai sha'ani akwai manufar Allah a cikin wannan to amma Allah yayi wannan ne domin ya takanta ma wanda ya kyautata da kyautayi wanda ya mugusta ya takanta masa da abin da ya cancanta saboda haka ita ce amana Allah ya halice mu ne dan mu cika amana dan ya jarraba mu to sai aka faɗi natijar jarrabawar kuma ga waɗanda suka kafirta shine Allah ya magana ta gabata a gare shi cewa waɗanda suka kafirta suka zabi hanyar sharri to Allah zai cika wutar jahannama da mutane da aljanu domin su ne waɗanda aka ba su wannan zabi an kira aljanu aljinna domin aljani an yi istiqaqin sa ne daga abinda aka lullube shi aka rufe shi saboda ba a ganin shi shi yasa aka ce musu aljinna sa aka ce musu aljan aka ce musu aljinna Allah yayi sha alwa yayi alƙawari sai ya cika wutar jahannama da aljanu da mutane ma'ana wanda suka kafirta to sannan sai Allah ya ce fazuqu bima nasitum wannan shine jawabin yayin da suka ce ya ubangijinmu mun gani mun ji kamar yadda mu rayuwar duniya yanzu domin mu imani mu mun sakankance yanzu to jawabin da Allah zai ce musu shine fazuqu bima nasitum ku dandana azaba saboda abinda kuka manta kuka watsar kuka yi watsi da shi na abinda ya zo muku na shari'a da hankali duk wanda ya kafirta sai ya watsar da tsanin hankalin sa kafin ma ya watsar da bin annabi domin hankali yana nuna ka gaskata annabi sai ka ce yaushe za ka tsaya kana wannan ka tsaya da Allah abin nan a rayuwar duniyar ce rayuwa ba ta da yawa in za ka ji daɗinka ka ji daɗinka ga hankali abin da yake gaya maka sai ka danne saboda sha'awa saboda haka ka manta da hukuncin hankali ka manta ka watsar da aiki da hukuncin hankali kuma ka watsar da sakon da Allah ya kawo maka wanda hankali ya gaskata kan cewa wannan gaskiya ne domin duk mai hankali idan ya ji sakon Allah a harsunan manzanni musamman wanda ya zo akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaskata saboda ayoyi mu'jizozi da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ce yanzu ku dandana saboda abin da kuka watsar annisiyan anan yana nufin watsarwa da rashin kulawa da shi asalin nisiyan mantawa domin mutum yayin da yake bin abin da yake hankalinsa yana tunatar da shi saboda Allah ya sanya mai wa'azi a cikin zuciyar kowa yana kwankwasar zuciyarka yana kwankwasar ka tsaya kai tunani ka tsaya ka duba fa akwai mutuwa fa ka tsaya kai tunani me zai zo bayan mutuwa zuciyarka tana kwankwasar ka daga wannan kai kuma kana watsar da wannan tunani tamkar wanda ake tunatar da shi yana mantawa ana gaya maka kuma sakon alqur'ani ana yi maka wa'azi ana cewa ka tuna fa ka tuna Allah ka tuna tashin alkiyama ka tuna mutuwarka kai kuma kana watsi da wannan tamkar ana tunatar da kai kana mantawa to Allah zai ce a wannan rana yayin da mujrimai suke nema a mayar da su duniya bayan sun gani sun sami yaqini Allah sai ya ce fazuqu bima nasitum ku dandana saboda abin da kuka wato manta na wa'azi da ake muku da hankalinku nasitum liqa'a yawmikum hadha ku dandana wato abin da kuka manta na haduwarku ta a wannan rana a tsoku ta wannan rana inna nasinakum mu ma mun kyale ku ma'ana Allah baya mantuwa amma wannan babin mushakala ne kun manta to mu ma mun yi muku mu'amalar wanda muka manta da shi amma Allah baya mantawa la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya kacewa kuma baya mantuwa Allah madaukakin sarki amma ya ambaci cewa ya danganta mantuwar da kansa ba a matsayin sifarsa bace a matsayin babu mushakala wato kamar yanda ku kuka manta to mu ma za mu yi muku mu'amalar wanda muka manta da shi ma'ana Allah madaukakin sarki zai watsar da sha'aninku ba zai kula da ku ba ba zai saurari maganarku ba domin yayin da maganar su tai magana Allah zai yi umarni da mala'iku yace musu ce qala ta'u fiha wala tukallimu mala'ika malakul maut mala'ika maliku maga mai gado wuta shine zai ce qala ta'u fiha wala tukallimu ku shiru a cikin wuta kada ku sake min magana shine karshen magana da ɗan wuta za su ba abinda wani kuka da neman agaji da neman a saurara musu da neman cewa sun gani sun ji a mayar da su duk wannan bayan Allah ya faɗi wannan to ba za su sake yi ba to shine inna nasinakum min kyale ku a cikin azaba Allah ka kiyace mu wazuqu azabal khul kuma a ce musu ku dandana azabar dawama bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa wato ba wai dan cewa Allah ya yi ku da abinda Allah saboda abinda Allah ya rubuta muku cewa ku yan wuta bane tunda ba ku sani ba a'a da abinda kuka aikata wanda duk ya shiga wuta ne da abinda ya aikata wanda ya shiga aljanna ne da abinda ya aikata to wannan shine karshen abinda za a ce ma yan wuta shikenan kuma sai zama ba tafiya sai rayuwa ba mutuwa rayuwar da ba za a ce rayuwa ba ba za a ce mata mutuwa ba Allah ke mana sutura to sannan sai Allah ta'ala ya ce
innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha khamru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
الله تعالى يقول إنما يؤمن بآياتنا وأن كويتك إيماني بآيو يمو الذين إذا ذكروا بها سوني وأن إذا أكلموا وأزيد آيو ينامو خروا سجدا في صفاتنا ما سجدا وصبحوا بحمد ربهم في تسبيه ده يبو نغوديا ده اوبنجيجو وهم لا يستكبرون هم الحالي سو باسا جيرمان كاي ده بوتر الله باسا جيرمان كاي ده برن بوتر الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع سستن جيكينسو ينا قورتشي ما مكونتاي ورن كونشيا وراران كونشيا يدعون ربهم خوفا وطمعا سنا روقان اوبنجيجو haufan suna masu tsoro wa kama'a suna masu tsammani masu fata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abinda muka azurta su wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun watarai babu rai wato watarai bata san abinda aka koyewa shi a gare su ba na daga abinda yake sanyaya idaniya jaza'an bima kanu ya'malun sakamako daga abinda suka kasance suna aikatawa wato surar dama kamar yadda muka ce ta ambaci tabbatar da imani da alqur'ani da kuma girmama matsayin waɗanda suke imani da alqur'ani to sai Allah nan ya ambace su bayan ya fata halin waɗanda suke kafirce ma alqur'ani da ƙarshen su da halin da za su kasance in sun shiga cikin wutar jahannama da dana sanin da za su bayan sun ga gaskiya sun sami yaqini to sai Allah ya fata halin waɗanda a nan duniya su ne suke gaskatawa da alqur'ani wanda a surar ta zo don ta yi bayanin matsayinsu mai girma a wajen Allah yace ba waɗanda suke imani da ayoyinmu sai waɗanda idan an yi musu wa'azi da ayoyin sai su faɗi suna masu sujada, wato saboda imani sai su faɗi suna masu sujada, ma'ana suna ganin suna nuna kaskanci ga Allah da ganin girman Allah, wato yana ɗaya daga cikin wannan ayoyin da ake nufi anan ayoyin Al-Qur'ani. Kamar yadda muka ce ayoyi guda uku ne, da al-ayatul kauniyya, da ayoyi na mu'jiza, da kuma ayoyin Al-Qur'ani. Ayoyin Al-Qur'ani ake nufi idan aka yi musu wa'azi da ayoyin Al-Qur'ani sai su faɗi suna masu sujada. Kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci cewa waɗanda aka ba su ilimi gabanin Al-Qur'ani in aka karanta musu ayoyin Allah na Al-Qur'ani ya yasirruna lil asqani sujada, sai su faɗi akan fuskokinsu suna masu sujada. To wannan ita ce alamar masu imani da gaskiya da Al-Qur'ani, cewa saboda kwarjinin Al-Qur'ani da kuma ganin girman Allah da suke samu yayin da aka karanta musu Al-Qur'ani, ana gaya musu Al-Qur'ani sai su faɗi suna masu sujada, suna tasbihi da godiya ga Ubangijinsu, ba sa yin girman kai. To shi yasa wannan take daga cikin wuraren da ake yin sujada, cewa mumini mai karatun Al-Qur'ani in ya karanta wannan aya ya faɗi yana mai sujada, dan shi ma ya zamanto a cikin irin waɗannan wanda Allah ya yi kirarin ban girma da kirarin yabo a gare shi. Shi yasa take daga cikin mawabi'us sujud, wajen dukkan malamai, dukkan qurra da dukkan fuqaha sun ce sujada alif lam mim sajda, sujada ce daga cikin azaimus sujud. To sannan Allah ya faɗi wata sifar tasu bayan sifar faduwa da sujada ga Allah da kuma wato tasbihi da godiya ga Allah, shine in sun yi sujadar su zamanto suna tasbihi da godiya a gare shi, shine suna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ko subhanallahi, ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, su dai hada tasbihi tare da godiya da rashin girman kai, shi kansa sujadar rashin girman kai ne. To sai sifa kuma ta hudu wanda Allah ya ambace su shine suna kaurace ma makwantansu, suna kaurace ma shimfiɗinsu, su tashi suna sallah cikin dare. Wannan ma'ana ita ce Abdullahi ibn Rawaha yake faɗa yana sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa yaditu yujafi jambahu an firashihi idha istaqalat bil mushrikeen al madaji'u, yana kwana yana kaurecewa makwancinsa yayin da wuraren kwanciya suka yi nauyi ga mushrikai, in suka kwanta suna bacci suna munshari sai zafin rana ya dake su za su tashi, ba san su tashi cikin dare su sallah ba. Wannan yabo ne ga wanda suke tashi suke qiyamul layl. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Mu'az yace masa ala adulluka ala abwabil khair kulli, bana nuna maka kofofin alheri dukkanin ta ba, yace as-sawmu junna, azumi garkuwa ne, was sadaqatu tutfi'ul khati'a, sadaka tana buce kurku, tana wato tana kashe, tana buce zunubi, was salatu fi jawfil layl, sallah a cikin tsakiyar dare, sai ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam, kata jafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum, in suka in sassan nasu suka kaurace, me suke yi in sun kaurace? Ba tashi suke su dauki waya suna ganin wani message aka turo musu ba, su shiga Facebook, ka san bala'i kenan. A ƙarshen dare, lokacin da mala'iku, lokacin da Allah yake cewa ina ne neman gafara in gafarta masa, ina ne neman in bashi, kai kuma ka tashi a wannan lokaci, ko ka sa talabijin ko kuma ka ɗauki waya, kana ta tashi ko kuma kana ta kalle-kallen Facebook page, wannan shine bala'i. Sai Allah ya ambaci ba wai tashin ake so ba, a'a, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna kiran Ubangijinsu suna masu tsoro suna masu kaɗai. To sannan kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyarwa daga abinda muka azurta su, wato ba kawai sallah suke da daddare ba, ba ruwansu da kulawa da bayan Allah, a wajen mu'amala suna kula da mabukata bayan Allah, wanda suke bukatar taimako a taimaka musu, ba kawai kai ka sallah ba, amma kuma kana mugustawa ga waɗanda yake aka su ne ahalin ihsani. An gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata tana kwana sallah tana yini azumi, amma makwabtanta kullum kuka suke da mummunan mu'amalarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tana wuta, aka ambaci wata ba a ambaton yawan sallarta da yawan azuminta, amma mai kyautatawa ce ga makwabtanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yar aljanna ce. Saboda haka kun ga hikimar da Allah bayan ya ambaci ibada wadda za ta yi tsakaninka da Allah, wadda wannan kai za ta amfana, sai kuma ya ambaci ibada wadda take mai amfaninta yake kaiwa ga sauran halitta, shine ciyarwa daga abin da Allah ya baka. To sai Allah ya faɗi ladansu, Allah ya faɗi ladan su da cewar babu wani rai da ya san abinda Allah ya tanada musu na abinda Allah ya koye musu wanda ya nuna kan cewa ladan su koyayye ne. To kamar yanda zaka yi imani da abinda ya koya a gare ka, kai imani da aljanna, domin abinda ke cikin duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, babu wani abu da ke cikin aljanna daga wanda yake a cikin duniya illa sunaye kawai. Kaji an ce akwai ƴaƴan itatuwa, ka rinka tunanin irin mangwaranka ne na nan, irin albarkace ta nan, irin dabinanka ne na nan, sunayen ne kawai, sunayen ne kawai, amma hakikanin daban ne. Domin kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, Allah ya ce na tanadar mabayina a cikin aljanna, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, abinda wani ido bai gani ba, wani kunne bai ji ba, bai ma taɓa tarsuwa a zuciyar ɗan adam ba. Kasan ɗan adam wata ran zai yi tunani ya ce yanzu kaga an ce wato an ce akwai ƙorama ta madara, ƙorama ta zuma, ƙorama ta ruwan sanyi, ƙorama ta giya, shikenan sai kaga wai sun je sun yi ayi bututu a hotel wanda za ka ga an yi da wani famfo, sai ka je kawai gashi nan abubuwa iri-iri kawai, sai ka danna famfo sai ya fito maka da shi. To ai wannan abu ne wanda ya ɗarsa a cikin zuciyar ɗan adam na tsarin jin daɗi ko? To na aljanna bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar mutum ba, bai taɓa tunanin yaya zai ba. To shi ne sai Allah ta'ala ya ce babu wani rai da ya san abin da Allah ya ɓoye musu na ƙurratu ayn. Ƙurratu ayn shi ne abin da zai sa idanu ido ya sanyi. Ido ya sanyi wato abin da yake zai kai shi ne muntakar wato muntahar ni'ima, abin da zai sanyaya maka idanka ka ji babu abu. Wato kaga in ka kalli ƙorama, in ka kalli lambu wanda yake cike da kore, shar ga ni'imar iska, ga ni'imar raba a cikin da irin sanyin na ruwa da ake ji, ya za ka rinka jin idanka? Ita kanta iskar ma wata daban za ta ji ta, sai ka ji ba ka san ma ka sake fita daga cikin wannan. Wannan shi ne misalin ƙurratu ayn, abin da zai sanyaya idanunka. To Allah ya ce ba wani rai da ya san abin da aka tanadar musu na sanyin idanuwa sakamako da abin da suka kasance suna aikatawa. Kamar yadda su kuma waɗancan Allah yake cewa ya manta da su, ya kyale su saboda sakamako ga abin da suke aikatawa, su ɗanɗana azabar dawwama saboda abin da suka aikata. Nan kuma Allah yake zai musu sakamako saboda abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya. Duk a nan duniya ne ake, a nan ne mutum zai shuka abin da zai samun masa ƙurratu ayn, sanyin idaniya, kamar yadda a nan ne zai shuka abin da zai kai shi zuwa ga azabul khuld. Allah ya kiyashe mu, Allah ka rufe mana sura, Allah ka shigar da mu cikin rahamarka. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhaji Mustafa Abba ya zo ya wakilci a sarkin Kano na 14, Sarki Muhammadu Sunusi na 2, wanda ya kasance lokacin da yake nan koyaushe yana halartar wannan majalisi namu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwarsa. Allah ya dawo mana da ihsanin sa zuwa a gare shi. Allah ya dawo ya masa rikacin sa na duniya da na lahira. Shi kuma falaki Allah ya fata masa da alkhairi, ya ba shi ladan zumunci. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، ونسألك النعيم يوم العيلة، ونسألك الأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،
اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.